Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kwace da bukatar wasu ƴan APC a Bauchi ga shugaba Buhari ya sake ministan ilimi da kuma shugaban hukumar Kwastam. Muna da martani mai makomar mata bayan cikar Najeriya shekaru 60 da samun ƴanci a Jamhuriyar Niger. Mai rajin kare haƙƙin jama'a na so a soke kwangilar buga lasisin tuki don zargin son zuciya wajen bada kwangilar. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump, wanda ya kamu da cutar coronavirus, ya bayyana daga Badar White House jiya Talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Ina jiran muhawarar mu ta yammacin ranar Alhamis, ranar 15 ga watan Nuwamba a birnin Miami. Za ta yi kyau, a cewar shugaban kasa a shafinsa na Twitter. Tun farko dai an tabbatar da Trump ya kamu da COVID-19 ranar Alhamis da ta gabata, an kuma kwantar da shugaban mai shekaru 72 a asibiti ƴan sa'o'i tsakanin yammacin ranar Juma'a da Litinin. Bisa ga lokacin da aka tabbatar ya kamu da cutar, halartarsa muhawarar da za su rika amsa tambayoyin masu zaɓe, lamarin da ake ganin zai iya jefa al'umma cikin haɗari. Idan aka yi la'akari da tsarin da cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fitar, wadda ke bayyana duk wanda ya ɗauki cutar zai iya yaɗa ta ga wasu kwanaki 10-20 daga farkon kamuwa da cutar. Hukumar tsara muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa, wata ƙungiya ce mai zaman kanta, ke ɗaukar nauyin muhawarar. A ɗaya ɓangaren kuma, manyan shugabannin jami'an sojojin Amurka, ciki har da Janar Mark Miley, shugaban hafsoshin sojin ƙasar, sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin kwamandan rundunar sojin ruwa Charles Ray, wanda ya kamu da cutar coronavirus. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Miley da manyan jami'an soji waɗanda suka halarci taro da Ray a Pentagon makon da ya gabata, sakamakon gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar, kuma ba su ji alamun COVID-19 ba ya zuwa yammacin jiya Talata. Babu tabbacin yadda Ray, wanda ya kamu da cutar ranar Litinin, tare kuma da fuskanta alamominta a ƙarshen mako, yadda ya kamu da cutar a cewar jami'ai. Jami'in ma'aikatar tsaro ya faɗa muryar Amurka cewa shugabannin sun killace kansu domin bin umarnin ma'aikatar tsaro wadda cibiyar CDC ta samar. Idan muka koma a fadar White House kuma, Stephen Miller, babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara da rubuta masa jawabai, ya kamu da cutar coronavirus a jiya Talata. Wani babban jami'in gwamnati ya ce gwajin da aka yi wa Miller na baya ya nuna baya ɗauke da cutar, yayin da fadar White House ke ƙoƙarin daƙile annobar bayan da Trump da uwar gidansa da kuma jami'ansa sama da dozin suka kamu da coronavirus. Miller shi ne ya samar da abin da shugaban ƙasa ke yawan faɗa, America First, wato saka Amurka a farko ga harkokin ƙasashen waje da kuma tsauraran matakan harkokin shige da fice. Matarsa Katie Miller, wadda ke zaman daraktar sadarwa ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, a baya ta kamu da cutar amma yanzu gwaji ya nuna ba ta ɗauke da cutar bayan haɗuwarsu ta ƙarshe. Kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar ƙwaƙwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka, inda wasu yara daga shekaru 10 'yan gidansu ke saka su a mariya ɗaure su, a cewar wani sabon rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Yanayin mummunan halin ya samo asali ne daga kallon da ake yi wa masu matsalar ƙwaƙwalwa da kuma rashin tsarin kulawa da matsalar ƙwaƙwalwa a ƙasashe masu yawa. Benjamin Bilal ya kusa kwashe tsawon shekara a ɗaure da dutse. Wannan magana ba tatsuniya bace gare shi da sauran dabban mutane a faɗin duniya, yawancinsa a Afirka rayuwa ce da suka fuskanta.
Few years back, I was taken to a faith healing center by my grandmother and my mother.
ya ce a 'yan shekarun baya kakata da mahaifiyata sun ɗauke ni zuwa wata cibiyar magani a can aka ɗaure ni jikin dutse inda na kasance har tsawon watanni 11 babu abinci suna ba mu abinci ne in sun ga dama kuma ba mu da 'yancin walwala idan kana son ka ɗan zagaya za ka yi ne da sarƙa a jikinka Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a ƙasar Liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa. A shekarar 2016 a cewar bayanan hukumar WHO ƙasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal. Ƙari kan wannan talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala. An tsare wasu jerin gwanon motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya Talata. 'Yan kwanaki bayan da hukumar zaben ƙasar ta bada umarnin dakatar da yaƙin neman zabensa saboda zargin keta doka. Tun dalilinsu, ɗan takarar jam'iyyar Democracy and Progress ko Chadema yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar Kibaha lokacin da 'yan sanda ɗauke da makamai suka tsayar da motocinsu. Kusan kilomita 24 daga yammacin babban birnin kasuwancin. Ranar Juma'ar ta gabata ne, kwamitin ɗa'a na hukumar zaɓe soke wa lisa duk wasu harkokin yaƙin neman zaɓe har na tsawon kwanaki 7 bayan da ya samu ƙorafe-ƙorafe daga jam'iyya mai mulki da wata jam'iyya cewa ɗan takarar ya yi amfani da kalamai masu tayar da hankali lokacin da yake kamfen. Shugabannin jam'iyyar Chadema sun ce za su lura da dakatarwar, ko da yake sun kira shi rashin adalci. Haramtacce kuma abin da ba za a amince ba. Hukumar 'yan sandan dai bata amsa bukatar murya Amurka ba na bada bayanai game da tsare tawagar Lusu da aka yi.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni da shirye-shirye. Jigo a jam'iyyar APC a jihar Bauchi kuma ɗan kwamitin yakin zaben shugaba Muhammadu Buhari, Comrade Aliyu Ilella, ya shawarci shugaba Muhammadu Buhari da ya sallami ministan ilimi Adamu da shugaban hukumar hana fasakauri Kanar Hamid Ali daga kan mukaminsu don zargin cewa ba su da aƙidar demokradiyya. Da rahoton Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi.
Daga cikin dalilan da Comrade Aliyu Ilella ya gabatar da yake son shugaba Buhari ya sallami ministocin sun hada har da rashin taimakawa wa jam'iyyar APC da kuma kasancewa su ba 'yan siyasa ba ne.
Buhari ya ba mu daman da ya ba mu a matsayinmu na 'yan jihar Bauchi kuma yana ga ya taimaki jihar Bauchi ya kyautata wa jihar Bauchi ba ma inkarin wannan. Amma Malam Adamu da mu minista ne daga Hajiya Maryam minista ce babu wanda suke taimako ba su ganin kowa in an je wajensu su ce su ba 'yan siyasa ba ne. Ai bai kamata a ce APC ta jijjiga ta suma irin suman da ta yi yanzu a jihar Bauchi ba da waɗannan mukamai. Misali ai akwai Hamidu Ali a custom, ai wannan ba adalci
ga kai wa yanzu. Buhari kan duba cancanta ne da kwarewa na mutane ba su minister shi yana aiki wa ƙasa ne ba wai mai jiha ba.
To kamar yadda ka faɗa minister an zabe shi ne yayi aiki wa ƙasa gaba daya. Ana so wakilci da sako ya isa ƙasa wajen talaka. Shi Hamidu Ali ko sauraron kuma ba zai ba da kunzo sai ya nemi faɗa da ku sai a watse demokradiya ba. Ce duk abin da muke nan da rigan jam'iyyar nan muke rawa da ita muke gadara, akwai mutane amintattu wanda sun fi waɗannan mutane da ya ba su mukami, sun fi su iya aiki, sun fi su sanin ya kamata, sun fi su sanin darajar mutane.
Na tabbata dai kana so a yi gyara ne don a samu ci gaba.
Abin da na sani shine shugabancin jam'iyya sun neme su an gayyace su taro wanda ni na je Adamu ya alƙawarin zai zo, aka zo taron bai zo ba. Sun neme su ga Hamidu Ali, sun ga Hamidu Ali sun zauna da shi ya ce a yi liyazin officers. Tun da aka yi liyazin officers din nan ina tabbatar maka da cewa ya bar ɗaukan waya. Ita kuma Hajiya Maryam ita dama bata san kowa ba a jam'iyyar APC, kawo ta aka yi bata sanya aka yi a kawo gwamnati ba saboda haka ta inda za ta fara ma bata sani ba. Abinda na faɗa din nan haka yace duk wanda ka tambaya a jam'iyyar APC a Najeriya ma ba a jihar Bauchi ba abinda zai gaya maka kenan.
Da yake mai da martani a madadin ministocin biyu, Malam Aliyu Muhammad wanda ake kira Songai ya ce ministocin sun ba da gudunmawa wajen kawo ci gaba a Najeriya da kuma taimakawa shugaban ƙasa Buhari wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa.
Idan ka ce Buhari ya kawo ci gaba a Najeriya to dole wayannan mutane da su ya kawo ci gaba mu ƙasa. Kuma baka isa ka kira sunan Buhari, baka kira sunan su ba saboda Buhari shi ba zai je Ministry of Education ya aiki ko ya je hukumar custom ya aiki ba. Dole sai da kokarin wayannan mutane su ya ba su wannan mandate din kuma su suke yi. Kuma ƙasa tana ganin ci gaba a tafiyan gwamnatin Buhari, dan haka ko dole ne a yaba musu a tare da yadda Buhari yake yi. Saboda ba da zaka yi ka dauka cewa Hamidu Ali majihar Bauchi ne kawai zai aiki, ai jihar Bauchi ba ita ne ƙasar Najeriya ba.
Ya ce daga kyautata ma jam'iyyar ku ta APC domin saboda ba wani abun da suka yi wa jam'iyyar ta APC.
To jam'iyyar APC idan zamu yi makan mu adalci tunda su suna bangaren su mukarraban tsohon gwamnatin jihar Bauchi ne. Har ga Allah idan an samu matsala a jam'iyyar APC tsohon gwamnatin jihar Bauchi shi ya kawo mana wannan matsaloli. Shi MA din bai fi wannan kwanakin bai zama gwamna a jihar Bauchi. Kai ma baka yi saka tambayi shugaban kasa wanda zai bashi minista ba, shike da daman ya kawo mutumin da zai aiki da shi, shi ya san capacityin shi, ba kai ne ka sani ba.
Kina rike ga mushi wannan ikirari ne.
Ni shawara da zan bashi shine mu zo mu hada kai. Ko su ki ko su so dai yanzu dama ana duba high ranking office ne, kuma Malam Adamu Adamu shine yanzu high ranking office a jihar Bauchi. Ko muna ki ko muna so a matsayin mu na APC tunda da baya sun ce mu bi liman ko mu canja masallaci, to yanzu su ma su zo su bi liman, mu ba ma muna so su canja masallaci bane, su zo su yi libi su bi liman. In ya kama za mu ba mu wasu ladanu a cikin su, amma mu ba za mu kori kowa jihar jam'iyyar APC a jihar Bauchi ba. Ci gaba muke so mu samu, kuma yanzu muna samun ci gaba.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mako guda bayan cikar Najeriya shekaru 60 da samun yancin kai, masu kula da lamura na ci gaba da tsokaci dangane da kalubale da kuma ci gaban da kasar ta samu a cikin waɗannan shekaru. A wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana, masu ruwa da tsaki sun yi fashin baki akan makomar mata.
Kungiyoyin mata na daga cikin jerin kungiyoyin da suka yi fafutukar neman yanci ga Najeriya. Barista Amina Umar Hussein da ke zaman sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano ta ce cikin shekaru 60 da suka shuɗe, mata sun kai matakan ƙololuwa a fannoni daban-daban kamar fannin kiwon lafiyar jama'a da ilimi da shari'a da makamantansu.
Sai dai kuma idan aka duba ɗaya ɓangaren, za a ce gaskiya ci gaban nan za mu iya cewa ci gaba ne na haƙƙan mai shiga rijiya. Domin gaskiya idan aka duba kuma ƙalubalen da muka samu a wannan shekara 60 ɗin, ba za a iya cewa wani abu kikirji a ce an ci gaban da za a fita a yi gogayya da ragowar ƙasashen duniya. Rashin zaman lafiya da rashin tsaro da ake fama, za ka ga waɗanda suka fi fuskantar shiga tashin hankali mata ne da ƙananan yara. Za ka ga kullum idan ka je kotunanmu na ƙasa, ka ga mafi yawan waɗanda suke kuka ko suke kai ƙorafi a gurin mata ne. Zamantakewar ta aure, za ka ga mace a cikin wahala take, mata ana dukan su, ana kashe su, ana yin fataucin su. Sannan haka nan idan ka duba a ɓangare irin na siyasa, za ka ga cewa shi ma har yanzu ba a damawa da matan Najeriya.
Masana dai sun yi ittifaƙin cewar wannan ƙalubalen rayuwa ga matan Najeriya na faruwa ne a daidai lokacin da ƙididdiga daga hukumar zaben ƙasar ke nuna cewa kusan kashi 40 cikin 100 na masu rijistar zaɓe mata ne. To amma Comrade Abdulrazak Alkali, guda cikin shugabannin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya, ya ce akwai matakan da ya kamata a bi.
Wani abubuwa ne za a yi musu doka su kasance sun zama cikin tsarinmu, inda koda wani ya zo mulki ya karɓa zai tabbatar da ya ci gaba wajen ƙarfafa matanmu su kasance sun zauna da ƙafarsu. Dole ne mu ƙarfafi mata su yi ilimi. Yara na karkara kuyan suna turo su hana su ilimi, su turo su neman kuɗi birane, wasu su yi talla, wasu ma su yi aikatau. Dole ne gwamnatoci su samar da yanayi da za a fansho ƴannan yara. Iyayen nasu mata da suke da burin yin harka ta neman tattalin arziki, a ƙarfafe su ba tare da sun saka ƴaƴansu a cikin garari, su kaɗai ne za su taimaka wa mata.
Ba ga samar da dokoki, barista Amina ta ce akwai buƙatar fahimta mai kyau tsakanin iyalai.
Maza su fara yadda cewa mu abokanan rayuwarsu ne, kuma Allah ya halicce su ne domin su zamto masu kyautata mana, domin su zama masu kare mu, ba masu cutar da mu ba. Idan kuma aka zo madafin iko irin na gwamnatoci, maza su yadda cewar duka sannan ta mace.
Barista Amina Umar kenan ta kungiyar lauyoyin Najeriya mata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Muryar Amurka kuke sauraro don samun labaru masu sahihanci da dumadumin su. A jamhuriyar Nijar, wani mai rajin kare haƙƙin jama'a ta yanar gizo, kazalika matashin ɗan siyasa Bana Ibrahim, ya shigar da ƙara don koti ta soke kwangilar buga lasisin tuki da yake zargin ministan sufurin ƙasar ya bawa wani ɗansa. Dama dai binciken hukumar yaƙi da cin hanci a shekara 2019 ya tabbatar da cewa wannan kwangila ta saba wa ƙa'ida.
Dokokin ƙasa kuma sun hana, sun ce bai kamata ba matsayin da an ka baka a ƙasa ka ɗauki matsayin nan, ka ba wani hanya wanda ke kamar iyalinka ka sa su cikin aikin da kake yi don su samu kuɗi. Wannan abu ne da demokradiya ko kasashen da babu demokradiya ba su yarda da shi ba. Amma mun kaga shekara guda da an kai rahoton na yanzu babu abin da an kai, kuma an ga ci gaba da aiki ana gallaza ma 'yan Niger domin su sauya wannan takarda.
Menene ke rubuce a takardar ƙarar da ka shigar?
Diploma ne ko license kin tuki. In ka yi shi in zaka sauyawa bai kamata ba a ce sai ka biya jika goma ko jika goma sha ɗaya ka yi shi. Kamata ya yi gwamnati ya ɗauki nauyin sauye ma wa'anda suke da license kin, wa'anda kuma su yanzu za su yi, su ya kamata su biya kuɗi su yi wannan sabo. Kowa ya kamata a ce ya bi hanyar nan, tunda dai an ce in ka ga abin a sha ana yi cikin ƙasa, dokoki sun ka ce kai ɗan ƙasa kana ida dama ka je ka shaida ma shi procureur in ya sani zai bude hanya da a yi bincike.
Ba a shima ba da ka shafe kwanaki a ofishin 'yan sandan farin kaya wato feji saboda kafallar wasu bayanai da ke nunin rashin cancanta ko dacewar wata kwangila da aka bayar a ma'aikatar shari'a ta ƙasa. Gashi yau kuma ka sake shigar da wata ƙara da ta shafi sha'anin lasisi. Shin baka tsoron abubuwan da suka faru da kai a kwanakin baya su kuma sake faruwa?
Ka san aikin da muke yi shine na kare haƙƙin 'yan Niger, na kare duke ƙasa. In kana yin shi dole akwai risk ciki. Wannan bani tsoro ka an ka kama ni, ai ba a ce ba abin da na gayi ƙarya ne, a'a. Kuma abin da ba a gaya ma mutane ba, ai yanzu wannan kwantara ge da an ka ba da minista wanda ke kula da shari'a, ai yanzu yana can IRMP hukuma mai kula da kwangila gwamnati a gan ya dace da an ka ba da ko ba dace ba.
Kwangila ta fara biyan kudin sabulu.
Madalla, to ni na yarda yau an ce kowane inda na kai kara an kama ni an kai ni peji na kwana hudu, amma an bude kamar an yi bincike. Ni na yarda da wannan.
Wannan abu da kake yi bana Ibrahim, kana yin sa ne saboda kishin ƙasa, ana wasa da dukiyar ƙasa, ko kuwa kana yi ne saboda kana dan adawa wanda ke hamayya da gwamnati mai ci?
Babu adawa cikin zancen adawa. Ka san license king kwanikin baya ma maduban adawa Hamma Ahmadu shi da kanshi sai da yadda ya license king nan, kuma lokacin da ya yi shafin Facebook na ɗauki hoton shi a wallafa shi, kuma na ce abu ne da ya yi yana kama da kamar ya kama ma wanda sun ka taka doka kenan, ba a siyasance ba nake yin shi.
Yanzu mai kake jira kenan daga kotu?
Kotu ta sani, shi ma shugaban kasa sai da an ka tura mai rahoto hujja da na kawo, kamata ya yi shi shugaban kasa da kanshi ya ɗauki takarda ya ce an soke wannan kwantarage, an nemi wata sabuwar kamfani an bata.
Ɗan rajin kare haƙƙin jama'a a yanar gizo bana Ibrahim azantawarsa da Sulemumin Barma a Yemen. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce take muku lade marhaban cikin shirin yanayi da muhalli, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai yi duba ne game da matsalar fari da ake fuskanta a wasu ƙasashen Afirka, wanda wata kungiya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa hakan ka iya zama barazana ga samar da wadataccen abinci a Afirka, a wannan yankin na Afirka.
Sunana Umar Sali'anka daga kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya. Wasu lokuta akwai abubuwa da dama da suke kawo faruwa. Allah ta'ala da yake sa abu ya faru da ake kira cewa natural. Akwai kuma abubuwan da dan adam shi yake dada tsokano su. Yana da tasiri sosai cewa a yi duba na musamman na tsanaki da yanda halittu suke fitowa ta karfi da yaji suke shigowa neman abinci. Wannan yana da alaka sosai da yanda dan adam yake keta haddin su wa'annan tsirrai da kuma dabbobi da tsuntsaye da kuma kwari da ke gani kamar su fari din nan. Akan je a tuba inda suke zaune saboda ne kokarin fada da ƙasa da ake yi na gine-gine da kuma sauran hanyoyi na dan adam yadda yake ci gaba. Domin me duniya ta ci gaba, yanzu ana hayayyafa sosai. Hayayyafan nan yakan sa mutane sukan so su dada fadada filin noma da kuma filayen da za su yi gine-gine. Wata kungiya ta Human Nature Project ana duba yanda al'amuran sukan tabarbare ba ga dan adam din ba, kuma ba su tsirran ba, ba kuma kwari ba a duniya. Domin ne akwai zafi da yake na musamman da ya kan sa kwarin nan su fito kuma su hayayyafa a gurguje, to kuma dole sai sun nemi abincin da za su ci, kuma abincin yana musu karanci domin me ana sare guraren da ya kan zama musu gidaje. So dole idan ka kori abu daga gidansa ya nemi wani gurin da zai zauna, babu yanda za a ce ba a rayu ba. Yanda dan adam dole sai ya samu hali, su ma wa'annan tsirrai da kwari sai sun nemi masauki duk ko ta ina kuma za su zo su zauna.
Yawanci jama'a ba sa bin doka sai an ci da kuma na nasiya kamar dokoki da shafi muhalli guda kan batun da uku, idan da an sa su ne saboda a kiyaye muhalli wanda ya shafi iska, asa, ruwa, hatta yadda ya kamata mutum ya lura da shara, duka akwai doka a kai. Amma yawanci abin da ke faruwa wasu ba wasu san da wannan harkin a kansu ba. Shi ne cikin ayyukan da muke shi ne fadakar da mutum yana su cewa suna da haƙƙi na lura da muhalli, daya da suka lura da muhalli su lura da kansu, in babu muhalli babu mu wanda da bayan da zamu zamu. Maganar iska in suka lura akwai jirgin lantarki a cikin nan Najeriya wanda in ka je kai kanka ka ga iskan da kake shaƙa har sai iskan ya gurbata. Yayin da ɗan adam kuma yake shakkun wannan iskan zai jawo masa matsaloli na rashin lafiya kala kala. Sun ka da yin manyan dabaran ɗin kamar irin su da Lagos, su kama su katako don su je iskan kanta a gudanci take. Akwai yake ko ciki na da aka sa saboda ya kan nasa an san iska mai kyau. Mai kan bude ne yake jawo gurbatar iskan ne. Yadda shi ɗan adam ke ne yake jawowa saboda abubuwa biyu ne suke yi da zai ke da cikin iska. Akwai wanda yakan taso haka kawai, akwai wanda ake cewa macala da ɗan adam ba ne yi shi yanzu lokacin hankali da akwai kura. Amma akwai abubuwa da ɗan adam yake yi da shi wannan dokoki ne kamar na ɗan shafi iska an yi shi saboda a tabbatar an samu iska mai kyau. Wanda ɗan adam da sauran halittu wasu amfani da shi su wajen sarrafa rayuwarsu.
A ɓangaren lafiya kuma Dr. Ibrahim Kana ya jaddada irin matsaloli da ke tattare da wasu al'amura da muke aiwatarwa na yau da kullum wanda yake shafar lafiyar al'umma.
Kuma idan irin wannan matsalolin ya taso
masu juna biyu kenan.
A ware da gaske ana haifar yara da suke da matsaloli. To yanzu za a ce tare da cewa duk ko wata kilarwa irin matsalolin duniya yanzu suke kawo ake haifar yara da ake kira ake samu su da wani cuta da muke kira autism. Cikin yaro a haife shi bai da wayo, bai da ilimi, bai ma iya magana da wuri, bai iya tafiya da wuri. Gashi nan duk ɗaya kana kana ɗaki a fansa yanzu a duniya an kasa gane me yake kawo haka. To ana ma danganta su da irin wa'annan al'amari da ke faruwa a duniya da baki ɗaya su. Kasashen da suke akan mai musamman mu Najeriya wani abin ya shafe mu. A gaskiya sai mu mutum ya je guraren da ya fi dace a kan mai. Na farko saboda hakan mai da ake wani lokaci ana samun kaman rijiyoyin. Sai ka ga cewa mai ya zuba da shirar Peter Pan.
Masu saurare mun dauko gangara sai kuma lokaci yayi halinsa a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da wanda ya hada mana shirin har ya zo gare ku Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ku lafiya.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zamfara a sharhin jaridunmu na wannan mako ne da jaridar Lomé Sadiq anda ta yi sharhi kan komawan ɗaliban makaranta da suka yi a farkon makon nan domin cutar nan ta COVID-19 a ƙasar Kamaru. Jaridar Leju kuma cewa ta yi jagora yan adawan ƙasar Kamaru Maurice Kamto yanzu da tauraruwansa suna dashewa a fagen siyasar ƙasar tunda ya fara neman gidauniya na tallafin kuɗaɗe domin taimakawa masu ɗauke da cutar coronavirus. Amma gwamnatin ƙasar ta ce ce ita fa ba ruwan biri daga da jarijar Kalara kuma ta kwarmata mana cewar malaman makarantu da suka koma hutun su sun ce muddin idan gwamnatin kasar ta Kamaru bata biya su albashin su ba na watanni biyu da suka gabata na su gudanar da wani yajin aiki jarijar da son kuma cewa ta yi har yanzu dai su gudanar bata kare ba a bangaren adawan kasar Kamaru anda masu dauke da bindiga suke ci gaba da adaba manoma da makiyaya a gonakansu sai jarijar The Guardian Post ta shaida mana cewa shugaba Paul Biya yayi wadansu sabbin nadaɗe a gwamnatin sa anda ya mika wa tsofaffin ministocin da ya cire a guraban su kuma suka juma suna zaune ya mika musu manyan mukamai sai jarijar The Sahel ita kuma cewa ta yi albarkatun man fetur har yanzu farashin su ba su sauka ba kasancewar rikicewar da farashin yayi a kasuwan duniya sai jaridar Mutation ta ce ministan lafiya Maluda Malashi ya gargadi al'umman kasar baki daya da cewar su yi kokari na din doka da oda kan yadda likitocin kasar suka nuna yadda za a guje wa cutar nan ta COVID-19 a fadin kasar yace muddin dai ba a bi shawarar likitocin ba to za a shiga tsaka mai wuya sai kuma jaridar Afrim Media cewa ta yi malaman makarantu sun karbi kiran da gwamnatin kasar ta yi musu amma sun ce suna bukatar gwamnatin kasar da ta ji koken su musamman ma wajen biya musu muradin su sai kuma jaridar Louis Cameroon anda ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai a jihar Kudu maso yammacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru jami'an tsaro sun dage waɗansu bata gari masu sayar da miyagun kwayoyi da buhunan taban wiwi wanda kudaden su ya kama sama da miliyan 25 na sefan kudin Jamhuriyar Kamaru Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
wannan muka zo shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yake dada fayyace cewa tatsuniya ce a ce babu alaka tsakanin bangaren soji da bangaren siyasa na kungiyar mayakan Hezbollah wannan kungiyar hadin kai ce wannan kungiyar ta'addanci ce in ji shi jamhuriyar musulunci ta Iran ita ce ta rubuta shi kuma dole a ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci kuma dole mu tabbatar da ganin cewa dukkan waɗanda ke da hannu da alaka da Hezbollah sun fuskanci takunkumi shekaru da dama da suka gabata kasashe da yawa a cikin al'ummar duniya kamar Ingila da Jamus da Lithuania da Kosovo da Argentina da Colombia da Paraguay duk sun gane Hezbollah ba mayakanta kawai ba kungiyar ta'addanci ce a yanzu haka wata ƙasa a Turai Serbia na shirin bin sahun jerin kasashen a matsayin yarjejeniya ta tarihi akan kulla dangantaka ta daidaita tattalin arzikin su tsakanin Serbia da Kosovo Serbia na shirin ayyana Hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci Kosovo ma ta yi haka a watan Yuni sai dai kuma abin takeici wasu kasashe tare da kungiyar tarayyar Turai wato EU sun gaza yin hakan suka ayyana bangaren sojin Hezbollah kawai a matsayin kungiyar ta'addanci Amurka tana maraba da jajircewar Serbia Sakatare Pompeo ya kira shi wani muhimmin mataki na dakushe kokarin kungiyar ƴan ta'addan da ke da goyon bayan Iran wajen baza ayyukan su zuwa Turai. Waɗannan dakile ayyuka da hukumar kula da harkokin wajen Amurka ta kira wakilan ƴan ta'addan Iran. Ana buƙata a fili kamar harin ta'addancin da Hezbollah ta kai Bulgaria a shekara ta 2012 da aka kashe mutum 6 da kuma wanda aka barar a Cyprus a wannan shekarar. Bugu da ƙari kamar yadda rahoton ta'addanci da hukumar harkokin wajen Amurka ta nuna a rahotonta na shekara-shekara a baya-bayan nan kamar a shekarun baya gwamnatin Iran na tallafawa ƴan ta'adda kai hari kan ƴan adawa Iraniyawa a ƙasashe daban-daban da ke fadin Turai a ƴan shekarun nan Netherlands da Belgium da Albania sun kama ko sun kori jami'an gwamnatin Iran da aka same su da hannu a harin ta'addanci a ƙasashen su da yake yabawa matakin na Serbia Pompeo ya ce kallo ya koma kan ayyukan Hezbollah da take gudanarwa daga Turai Amurka na ci gaba da kira ga kungiyar tarayyar Turai da kasashen Turai da su ayyana ko su kakaba takunkumi kan Hezbollah da ayyukanta in ji sakatare Pompeo A kuma gane zahiri kungiyar ta'addanci ce kuma ba bambanci tsakanin bangaren sojanta da bangaren shugabancinta. Muna umurtar kasashe a Turai da ko ina a duniya da su dau matakan da ya kamata su hana ayyukan Hezbollah da iyayen gidansu da masu basu kudade daga gudanar da ayyukan su a kasashen su. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.